الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. bayan haka ɗan uwa musulmi waɗanda muka haɗu da su a nan masallacin Anas ibn Malik a nan birnin Bauchi, ko kuma waɗanda za su ji mu daga nesa, muna wa juna gaisuwa ta addinin musulunci gaba ɗaya. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Yau 26 ga watan Jumada al-Ula shekara ta 2442 bayan hijira, goma kenan ga watan ɗaya na shekara ta 2021 miladiya. Mun haɗu domin ɗorawa a kan karatun da muka yi jiya dangane da mu'amaloli na zamani na hada-hadar kuɗi waɗanda suke buƙatar jin amsa daga mahanga ta fiqhun musulunci, waɗanda kuma mutane suke yawan tambayoyi a kai, ko dai saboda su suna ta'amuli da su, ko kuma suna sha'awar su yi, ko kuma saboda sun ga ana yi amma suke so su sani menene matsayin addinin musulunci da shari'arsa a kai. Kamar yadda muka faɗa a jiya, mas'alolin da muka ce za mu bayyana abinda muka bincika kuma muka samo a kansu guda hudu ne. Na farko shine hukuncin POS da hada-hadarsa. Na biyu hukuncin pre-order business. Na uku shine hukuncin pyramid business. Sannan na huɗu kuma na ƙarshe shine cryptocurrency trading. To jiya mun ɗauki na farko shine bayani akan abin da ya shafi POS, kuma iya abinda muka samu damar leƙowa mun gama yin bayanin ta, wanda a yau kuma in Allah ya so za mu ɗora sauran. To jiya mun ci lokaci mai yawa saboda dama asali maganar POS ce ta tsokano sauran, don haka shi ya fi cin lokaci ta yadda shi kaɗai aka yi. Ta yiwu a yau za mu iya ɗaukan gaba ɗaya guda uku, amma sai dai mu yi su a taƙaice-taƙaice. Ta yiwu babu rikitarwa da kuma abubuwan da suke neman yin ƙeƙe da ƙeƙe na bayani a ciki kamar yadda POS yake da shi. To amma har su ma waɗannan, gaskiyar zance shi ne guda biyu na ƙarshe, magana akan pyramid business da kuma magana akan cryptocurrency forex business, ni kaina ban gama ƙarƙare bincike na ba kai, saboda har yanzu nan a duk iya bincike na ban samu cewa majalisa ta manya-manyan malaman duniya na fiqhun musulunci da suke zama su tattauna a tsakaninsu akan wata matsala su fitar da fatawa gamammiya guda ɗaya, har yanzu ban ga cewa an yi hakan ba akan waɗannan uwa guda biyu. To kaga abu ne da dole ni kaɗai na ne zan buga nan in buga can, sannan in ji waɗansu ɗaiɗaikun mutane da suka ba da fatawa irin tasu, in haɗa da fatawar waɗanda suka saba musu, in ga menene mahangar fatawa ta farko da fatawa ta biyu da ta saba masa kafin in samu in fita a tsakiya irin yadda na yi a kan POS. To har yanzu ban gama tattara bayanai na ba, wanda dalilin da ya jawo haka shine su kansu waɗannan abubuwa guda biyu har yanzu ba su da tabbas akan haƙiƙaninsu, suna ta ƙara yaɗuwa ne, sannan suna fito da sabbin salo
waɗanda waɗansu ba sa kama da yanda da al'amarin yake. Tayo, in nazo bayanin iya abin da nake da shi a yanzu, wanda zan faɗa kuma in faɗi amsa, in faɗi conclusion, amma zai zama inconclusive conclusion. Yawwa, zai zama ƙarƙarewa ce wadda ta yiwu daga baya in canza ta. Amma dai dole tunda an tambaye ni, an yi ta tambaya, dole aƙalla in faɗi ɗan abin da mai tambaya ta zai iya aiki da shi akan halal ko haram. Alal aƙalla in ajiye shi akan wani abu. To zan faɗi iya abin da na fahimta zuwa yanzu abin da bincike na ya ban. Daga baya kuma idan bincike na ƙara ya fito min da abubuwa fili, ko naga waɗanda suka fi ni ido akan harkar sun fito da abubuwan da ni ban gano su ba a yanzu, to zai iya yiwuwa cikin sauƙi sai in canza. In kuma na canza zan sanar da ku in Allah ya so. Ina fata an fahimta. A yanzu bayani na farko shine bayani akan pre-order business. Me ake nufi da pre-order business? Wani tsari ne a yanzu da ake yi, wanda galibi shi ma ana yin sa ne ta hanyar amfani da platforms na zamani, ko dai na wanda ya shafi waya, ta hanyar social media, ko kuma ta harkar waɗansu wato platforms na computer. Amma galibinsa ana amfani ta hanyar internet ne, wanda ita ce cibiya da take haɗa mutane. Baka samu damar ka ga mutum ido da ido ba, ballantana ka ce masa ina son abu kaza wancan, ka nuna abun ya ganshi bi ainihi. Shi kansa ta yiwu baka ganshi ba bi ainihi, ballantana abun da kake so ka saya na haja. To shi sai tallata hajar ta hanyar nuna maka hoton abun, ko kuma siffanta maka yadda abun yake. Ana samu daga ɓangaren mai sayarwa ya ce ga tallar waya sabuwa da aka yi ta a ƙasa kaza, bata riga ta shigo ba, kaga baka santa ba. Ko kuma ya ce ga tallar waya iri kaza wadda ka santa ɗin nan, tana iya zuwa a abinda baka taɓa gani ba, baka san shi ba, sai a gaya maka ya yake. Wannan abun zai iya zuwa a abinda za a iya wasafta maka shi ta hanyar girma, ko ta hanyar nauyi, ko ta hanyar awonsa, a ce maka ya kai awo kaza, ko girmansa ya kai girman kaza, ko faɗinsa. In na ce haka yana iya zama movable property, abinda ake iya ɗagawa a motsa a kai shi wani wuri, kamar abun hawa, kamar waya, kamar sutura, tana iya zama immovable property, kamar bishiya, kamar fili, kamar gida. An gane wannan? Abinda ba za a iya motsa shi daga wuri ba, duk yana iya shiga. Yana iya fitowa daga wurin mai sayarwa sai ya yi talla, ya ce ina mai son sayan abu kaza. Shi bai san wa yake tallatawa ba, duk wanda zai saya shi ne abokin cinikayya. Abin kuma yana iya fitowa daga ɓangaren mai son saye, sai ya ce ni fa ina son sayan abu kaza. To sai ya faɗi irin yadda yake so, sai a samu mai sayarwa shi kuma sai ya caɓe, sai ya ce to ni zan iya sama maka irin abu kaza da kake so. Kuna fahimta? Ko ka ce na ji labarin ana samun abu kaza, ana oda daga ƙasa kaza, ya zan yi in samu? Sai wani ya ce ni zan samo maka. Kuna fahimta? To yanzu an samu daidaitawa akan zan samar maka, ni kuma ina bukata. Ya ne na tabbatar da cewa za ka cika alkawarin saye idan na saya, alhali kana bukata? Ya ne na tabbatar da cewa da gaske kake yi akan za ka biya bayan ka saya? Kuna fahimta? Ni kuma kana matukar bukatar kayan, ni kuma ina bukatar kudin hannunka, saboda a cikin kudin hannunka zan samu damar da zan sayo abun a cikin kudin da ka bani kuma a ciki zan ciri riba ta. Kuna bayanta? To ni na san yadda ake sayarwa, ko kuma sai in je in binciko nawa ake sayarwa. Sai na gama ciniki, na gama sani ya zan yi in tsara ko in sayo ko in yi order. Sai in ce maka akwai za a samu naira 20,000 kowane daya, ko kuma gaba daya abinda kake so naira miliyan daya, ko kuma naira 10,000. Sai ka ce to, sai ya ce maka amma fa ga yadda yake, ko ka ga hotonsa, ko a maka bayani, ko a tura maka hoto mai motsi, ka dai tabbatar da ka ga irin abin. Ba dole wanda ka ganin da shi ake magana ba, irinsa. Sai ka faɗi kalar da kake so, girman size da kake so, wani model, wace shekara. Kuna fahimta ko? Sai ka gama wannan bayani, sai ce maka ya yadda irin abin da ka faɗan nan. Sai ce to kawo kuɗi. Yadda aka saba sauran ciniki shine kai kawo kaya in biya in saya. Shi kuma nan sai ce a yanzu da kace irin wannan abun kake so, to ai an gama ciniki. Ni na tabbatar zan kawo maka, yanzu kawai ai akan ka saya. Saura in yi supply, amma sai ka biya kuɗi. Sai ya tura ma account number, sai ka biya kuɗi. Kuna fahimta da kyau? In ka biya kuɗi, shi kuma sai ya maka supply, zai ce maka bayan kwana kaza kaya zai iso gare ka, ko bayan awa kaza za ka samu. In aka zo kawowa za ka karɓa a wuri kaza a office ɗin mu wakilai na, ko kuma za a kawo maka har gida. Duk ana samun irin wannan. Kuna fahimtar wannan? Wannan shine abin da ake ce pre-order business. Me ya matsayar musulunci akan yin wannan, ta yadda har na gama biyan kuɗi akan abin da ban riga na gan shi a zahiri ba, sannan mutumin da muke magana da shi ta yiwu ban gan shi ba, amma na yarda akwai shi. Sannan na biya kuɗi tun kafin kaya ya zo hannuna. Yadda aka saba, sai an miƙa mun kaya ne in ba da kuɗi, yanzu kuma na ba da kuɗi kafin daga baya a kawo kaya. Shin wannan juyin aiki ya halatta ko bai halatta ba? Kuna bayanta? Yawwa, yanzu kowa ya gane ma nan pre-order business ko? Wannan yana daga cikin harkar kasuwanci da yanzu mutane da yawa suke yi, musamman mata, kuma suna samun alherinsu ta wannan. Waɗansu sun samu arziki da yawa ta wannan, musamman macen da take da wayewa ta fuska biyu, tunda yawanci jiya an yi POS, da yawa daga cikin maza kuke yi, mata su kuma ta ina za su samu nasu. To yawanci sai suna yin irin wannan pre-order business ɗin. Tana zaune a ɗakinta, za ka gama bata ga kayan ba, bata ganka ba, kuɗi kawai ta gani, amma ta sayi kayan kuma ta tura maka. Ita ma ba za ta ga kayan ba, tana zaune a ɗakinta za ta gama. Mata da yawa waɗanda suke zaune a ƙasashen waje sun fi samun wannan damar, saboda suke da sauƙin yadda za su je su saya, ko da kansu, ko su yi order daga kamfani a tura maka, ba ma sai sun je ba su ma. Sannan a mata ma a cikin gida a ƙasashen Afirka su ma suna yin irin wannan da yawa, wanda suke da connection da inda ake iya saro kaya a China, ko a Turai, ko a ƙasashen Larabawa, ko kuma a ƙasashen Asia. Ana samun irin wannan. Ana ganewa ko? Kuma yana ɗaya daga cikin business wanda yake kaiwa yanzu sosai, kuma yana ɗaya daga cikin business wanda yake da low risk, wanda faɗuwa a cikinsa yake da wahala, ko kuma duk hanyoyi da zai iya sa a ce a faɗi an tottoshe su. Saboda haka, wato abinda ke iya sa a samu faɗuwa kamar yadda aka saba a sauran kasuwanci na zahiri na yau da kullum, a cikin wannan yana raguwa, tunda sai da ka karɓi kuɗi ya shiga hannunka. Kuna fahimta? Wannan baya nufin ba a asara ba. Jiya na ga muku ka'ida, ba wata harka ta cinikayya ta neman kuɗi a musulunci da ya yarda da shi wanda babu faɗuwa a ciki. Dole a cikin kowace harka ta samu ta yiwu akwai faɗuwa, amma ta yiwu kai ba za ka faɗi ba, ko kuma ta yiwu ba za ka faɗi a cikin irin wannan ba, amma dai a ce ba faɗuwa babu shi. Kowanne akwai faduwa, akwai samu. Ta yaya ake iya faduwa a cikin wannan? Shine zan yi miki odan kaya iri kaza, an gama, sai kika tura kuɗi. an riga an gama ko 100,000 ne kudin ki ita ta riga ta gama magana akan za a sayar 100,000 daka to a za a sayar 80,000 daka ta caji 100,000 sauran 20,000 shine ribar ta sai da aka riga aka turo kudi sai ta je ta samu kudin sari da komai baya zawo 100,000 kuna bayinta yanzu in ta tura maka za ta tashi bata da kokobo ko kuma ita ta fadi za ta dawo ta ce ka ciko ba za ta dawo ta ce ka ciko ba an gama to kaga wannan ya zama shi ma akwai faduwa ciki ai kuna bayinta to banda kuma risk na bangaren wanda zai iya wanda mai sayan kaya to wannan ma malamai sun kalle shi ta fuska biyu wadansu sun ce haramun ne yin haka wadansu kuma suka ce halal ne yin haka an kalle shi ne ta fuskoki guda biyu shi yasa kamar yadda je muka yi a POS wadansu sun kalle shi ta fuskar bai'u ma laysa indaka sai suka ce haramun shi ko bai'u ma laysa indaka manzon Allah ya haramta sallallahu alaihi wasallama ko bai'u ma la yamlik wadansu kuma sun kalle shi ta fuskar bai'u salam bai'u salam shine sayar da ko ciniki akan abinda za a fara biyan kudi kafin daga baya a bayar da kaya sai suka dauke shi ta wannan fuskar sai suka ce ya halatta domin bai'u salam ya halatta da ijma'in malamai ana gane wannan magana wadanda suka ce bai halatta ba suka ce dalilin su shine hadisi ne da ya tabbata daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda ashabu sunan suka ruwaito da kuma Imam Ahmad daga Hakim Ibn Hizam Allah ya kare yarda a gare shi dan kasuwa ne to zai ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya rasulullah akan zo mun da kudi za a sayi kaya kuma ban da kaya da kuma kudi ko ba na so in rasa kaya ba na so in rasa wannan cinikin ni kuma nawa ya kare yace sai in je ni in yi cinikin abun a wurin wadansu sai in saya a madadin wanda ya kawo yanzu nan sai in zo in bashi bayan na karɓi kuɗi sai in zo in ciye wa wancan nasa shi kuma wannan in bashi kaya ni kuma in ci riba ta kun ji wannan sai manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya ce masa la tabi' ma laysa indaka kar ka sake ciniki akan abin da baka da shi kar ka ƙara kulla ciniki akan abin da baya tare da kai ko baka da shi ko ba naka bane wannan shine bai'u ma laysa indaka sai suka ce wannan abin da muke magana na pre-order trading ai shine haka ka karɓi kuɗi akan abin da baka da shi a ƙasa bayan ka karɓi kuɗin mutane daga baya kuma ka ce za ka je ka yi ciniki ka je ka sayo menene aka hana Hakim Ibn Hizam shi ma kana ciniki ne akan abin da baka da shi sai suka ce haramun ne dalilin zai yana da ƙarfi ko baya da shi yana da ƙarfi waɗansu kuma sai suka ce a'a halal ne ko me yasa kuka ce halal ba kwa jin wannan hadisi ne suka ce muna ji amma hadisin ba akan irin wanda yake magana hadisin wani daban shi ya dace da wannan wani hadisin kenan shine hadisin da ya dace da faɗin Allah madaukakin sarki ya ayyuhallazina amanu idza tadayantum bidainin ila ajalin musamman faktubu ya waɗanda suka yi imani idan kun yi cinikayya ai kun yi yarjejeniya ta bashi zuwa wani lokaci kayyadajje to ku rubuta a rubuce wannan aya mai tsayi wanda ita ce aya mafi tsayi a cikin ayoyin alkur'ani mai girma Abdullahi dan Abbas wanda ke da lasisin fassara alkur'ani daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce na ina shaidawa cewa wannan ayar tana magana akan salam ne Allah ya halatta shi shine karbar kuɗi kafin a kawo kaya kun ji daya bayan wannan kuma sai ga hadisi a cikin sahihul bukhari da muslim shi ma daga Abdullahi dan Abbas Allah ya kare yarda gare shi da babansa yace lokacin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi hijira daga makka ya zo madina sai ya samu suna yin salam akan dabino wanda zai iya kaiwa shekara daya ko shekara biyu ka karbi kudi daga baya in aka samu ka zo ka bashi ka karbi kudin mutum yace maka ina son dabino buhu kaza musiki kaza sai ce to bari za a yi in an yi za a kawo maka sai je yayi bayan ya karbi kudin a cikin kudin ne zai sayi iri a cikin kudin ne zai biya masu bayin ruwa a cikin kudin ne zai biya masu aiki a cikin kudin ne za a kula da gonar ko ba da shi ma hala zai sai filin in aka gama sai ciro maka da kai biya kai cire ribarsa kun fahimta haka suke da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yazo ya gamsu suna yi sai ya yarda da tsarin amma sai ya sa musu kaida a ciki yayi approve amma sai ya regulate sai ya ce musu man aslafa fi shay daga yanzu duk wanda ya sake yin salaf ko salam akan wani abu na harkar cinikayya fa fi kaylin ma'lum to ya dora yarjejeniyar ta cinikayyar akan wani abun awo wanda aka sani da zaka ce buhu kaza kwano kaza rumbu kaza trela kaza wanda dai za a iya cewa an san awo ne na musamman wa wannan ma'lum kuma a yi shi akan tsari na wato mizani na gwajin nauyi sananne idan abin da ake gwada shi akan scale ne to a ce akan gram kaza ko kilo kaza akai akai yarjejeniya karka karbi kudi kace to za a ka maka dabino karka damu za ka sai an zo an kawo ce iya dabinon da kudi na yin cike nan eh to ai bana ba samu an samu matsala a a sai dai tun farko ka karbi kudi akan za ka kawo masa kilo 100 ko kilo 1000 idan na nauyi ne ko kuma ka karbi kudi akan za ka kawo masa awo buhu kaza ko awo kwando kaza ko kwano kaza wannan kaga a wajen awo wannan a wajen nauyi an riga an san nawa ne shi yasa ka karbi kudin duk da cewa kayan bai zo ba amma ga kudi a kasa to bai halanta a karbi kudi ba a san nawa za a bayar ba sai daga baya a tattauna tun lokacin ciniki ya kamata a yanki wannan yana Annabi sallallahu alaihi wasallam ya yarda a ci gaba amma ya ce ayi me a kiyaye kaidojin da suke ciki wannan shi ake ce regulation ابن حجر الاسقلاني yace wattafaqa al-ulama wa la mashru'iyyatihi dukkan malamai sun yi ittifaqi akan cewa salam ya halatta saboda wannan hadisi in banda abinda aka samu daga sa'id ibn al-musayyab Allah ya masa rahama su ba suna da dalili ko wadancan suna da dalili wadannan ma suna da me suna da dalili zamu watsi haka kawai dole sai mun san wanda zamu dauka hadisi aka ce kuma hadisi aka ce manzon Allah kuma sallallahu alaihi wasallam maganganunsa ba sa tufka da warwara dole sai dai in kai ne fahimtar ka bata sa ka gane yanda zaka raba su ba amma kowanne da inda yake aiki don haka shin yaya ake raba aiki tsakanin hadisin da yayi na magana akan halaccin salam da kuma hadisin da ya haramta sai da abinda baka da shi shin salam kan ba sai da abinda baka da shi bane kuna gane magana yaya anan ya halatta a can kuma ya haramta to wannan shine malamai suka yi aiki wajen raba ma'anar hadisan wanda in muka yi wannan shine zai sa a ƙarshe sai mu fitar da hukunci akan pre-order trading Ibn Qudama yayi kokarin wannan jawabi a cikin Al-Mughni Ibn Al-Qayyim Allah ya masa rahama a cikin Ilamul Muwaffiqin yayi kokarin jam'i tsakanin su Ibn al-Munzir yayi kokarin jam'i tsakanin su zan tattara ne kawai su bayani wanda yake so ya laika cikin wadannan da kuma Imam Shawkani a cikin Nailul Awta abinda suka ce shine akwai bambanci tsakanin hana ka sayar da abinda baka da shi da kuma yardar maka ka sayar da abinda baka riga ka sayo ba suka ce hadisin Hakim ibn Hizam zaka gane shi ne ta fuskar yaya me ya faru a labarin sa cewa yau Annabi sallallahu alaihi wasallam masu sayan kaya za su zo kaya na bana da wannan kayan a yanzu amma waɗansu suna da shi ni kuma sai in saya da sunan su a wurin waɗancan sai in zo in musu delivery sai in cire riba ta kuna fahimta ta ni kuma in biya masu kaya su kuma in ba su kaya sai suka ce wannan abin da yake yi din za a yi takhrijin sa ne ta fuska biyu ko dai ta fuskar bai'u ma la tamlik ko kuma ta fuskar bai'u ma la taqdiru ala taslimihi ko dai kana sayar da abin da ba naka bane ko kuma kana sayar da abin da in an gama ciniki ba za ka iya miƙawa ba suka ce waɗannan abubuwa guda biyu sune abin da hadisin ke koyarwa bai'u ma la tamlik shine ga gidan wani ga babur din wani wani kuma yazo ya ce yana so kawai sai ku shiga ciniki baka tuntubi wanin ba kaga shi abin da yace yana yi kenan suna ya wurin wani sai yace ni sai in yi ciniki a madadin sa sai in je in same shi sai in biya shi lokacin da ake yi ba da izinin sa bane kuma bai zama na mai yin ciniki ba sai yace to yanzu nawa ne na sayarwa ne ai baka nawa zaka saya kuna gane maganar wannan ciniki da ake ana ginawa ne akan kayan da ba na mai yin cinikin ba kuma ba shi aka yi ba kuna gane wannan suka ce ko dai wannan ne yasa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace la tabi' ma laysa indaka bima'ana la tabi' ma la tamlikuhu bima'ana laysa mulkuhu indaka mulkin sa ba a hannunka yake ba me yasa zaka yi ciniki akai wannan zai yi kama da abin da jiya wani bawan Allah yake tambaya akan dillalai abin da suke yi shi ma irin wannan ne shi ne ka je ka karbo kayan mutum ko ya baka akan ka sayar kai kuma sai ka je ka dora da naka a ciki sai ka cire ribarka a cikin cinikin alhali kayan ba naka ba na wani ne wannan bai halatta ba saboda ba a samun mutum biyu su ne mamallakan abu a lokaci guda kuma ba wai hadaka suka yi suka saya ba su ci riba ai mutum ɗaya mamallaki amma a ci riba tare a cikin ciniki wannan bai halatta ba idan mutum ya baka fili yace a sayar da shi naira miliyan 1 to yanzu ya wakilta ka ne kaje ka sayar miliyan 1 da zaka sayar idan ya baka kofa yace kana iya sayarwa ko nawa ne sayar da ta kama to duk abin da ka sayar nasa ne ba zaka bane ba zaka ce miliyan 1 kuka yi da shi kai ka je ka sayar miliyan 1,200,200 naka ne wannan haramun ne saboda filin ba naka bane ya zaka shiga cikin ciniki ka ci riba akan abin da ba kai ka mallaka ba manzon Allah sai ya ce la tabi' ma laysa indaka kuna bayyantar wannan sai zama shine maganar Hakim ibn Hizam idan kana son haka kana so ka ci wani abu a jiki to sai dai ka zama wakilin sa ka je ka sayar miliyan 1 ko miliyan 1,200 ka zo ka bashi kudin sai ya sallame ka kana iya kuma tun farko ma ka ce nawa ne percentage ɗinka amma ka je ka sayar ka shiga cikin ciniki ya zama daga kowar kuɗi zaka zara ba sai ka bashi ya sallame ka ba bai halatta ba tunda ba kayan ka bane kun ji wannan fuska ta biyu ta bai'u ma laysa indaka shine ka dora ciniki akan abinda naka ne amma ba zaka iya miƙawa ba kuna fahimta kamar ka sayi mota kai oda amma baka riga ka karba ba Annabi sallallahu alaihi wasallama ya hana sai da abu tun kafin a karba mun yi cinikin mota nawa ka sayar mun miliyan 2 ni kuma ce to kai kuma nawa ka saya ni bai riga na karba ba wannan dai yana daga cikin bai umalaita inda ka kai a yanzu bai riga zama naka ai baka riga ka karba ba yana wurin wani ne kuma kai ka sayar kai baka karba ba yana cikin bai umalaita inda ka bima na ma laysa fi hauzik baya cikin hauzin ka ko kuma ma laysa ko kuma la taqdiru ala taslimihi kana da mota amma an sace ana ta nema sai kace ai za a samu I am confident cewa za a samu to haka kawai ka saya abun ka in an kawo zan baka yanzu in yau sai yanzu kana iya bashi motar ta waye haka ce amma ba za ka iya ko kuma kana da gida amma kuma hukuma ta zo ta ce ta karbe kaga wannan kamar naka ne kamar ba naka ba to irin wannan abun shine bai'u ma laysa indaka inji dukkan malamai da naza no din nan suka ce bai'u ma laysa indaka yana daukan sura ɗayan guda biyu ne kuna fahimta to salam kuma menene sai suka ce salam kuma shine bai'un ma'qudun ala sil'atin mawsufatin fi dhimma يتم توفيرها بعد تمام العقد وليس على سلعة معينة. بمبنچن وانچن دا wannan shine a wancan duk abin da na faɗa da ma laisa indaka da ma la taqdiru ala taslimihi ana ciniki akan wani abu ne ka san abun gashi nan akai ake magana wannan wayar ita ce amma tana hannu wani ba za a iya ba amma an san ta ita ce wannan akan ta ake magana ko wannan gidan ko wannan motar duk misalin da na muku kuna gane ba amma a maganar misalin da nayi muku dangane da abinda yake na salam zan yi maka da dino mudu 100 ka biya kuɗi kamar yadda yazo a cikin wancan hadisin kaga da dino ne wani da dino nan musamman ake magana akai kowani irin da dino ne ta yi da dino nan garin ne ta yi na wani gari ne in dai an ce siffar sa iri kaza ce ya cika shikenan yanzu in ka ce wa me sayo motoci daga kasashen ketare kai mun order mota mai kirar kaza mai kirar kaza model kaza mai kala kaza mai abubuwa iri kaza na facilities sai ka biya shi kuɗi akan yaje ya sayo ka san wace motar ce zai je ya sayo ita a can ka hango ta baka santa ba kai dai ya ka maka mota mai irin wannan don haka lokacin da ake kulla ciniki ana kulla akan wani abu ne na musamman ko kuma wani abu ne da a cikin kokolwa kawai ake suranta shi to shi yasa shi ya halatta saboda shi ana kulla ciniki ne akan wani abu da ba a riga an ganshi ba amma an suranta shi sai an kawo ne kafin a ganshi don haka an dora maka aiki ne ka je ka nemo abu mai irin wannan wancan kuma ga abun nan ana gani amma bai shiga hannunka ba ko ba naka bane to bai halatta ka sayar ba kun gane bambancin kuwa to sai aka ce abin da yasa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya halalta bai'us salam shine bukata ce ta mutane ta sa akwai lokacin da ga kuɗi a hannunka kaya kake so amma ba dole yanzu ba kayan yana iya zuwa daga baya shi kuma yanzu kuɗi yake bukata yana son ƙarin jarin da shi zai yi production ko da shi zai yi purchase sai dauki kuɗin yaje yayi hidima wanda ta yiwu in yaje a cikin wannan abin yaje auka shi ya zama bai ci riban komai ba amma tunda ya karbi kuɗinka dole a kawo maka kuna fahimta wannan shine bai'us salam shi kuma wancan ga abin anan a hannu shi ake ciniki akai sai kai ciniki akan abin da ba za ka iya miƙawa ba ko ba mallakarka ba ne kun gane bambancin kowa ya gane yadda hadisan suke aiki kun gane assalam da bai'u ma laisa indaka to sai mu dawo pre-order trading idan kai order ka ce a kawo mun waya iri kaza iri kaza iri kaza sai ce zan kawo maka akwai irin sa ana samu sai kai ciniki 70,000 100,000 30,000 10,000 sai ce harbo kuɗi lokacin da ake ciniki akan wata waya ta musamman ake ciniki ko kuma waya mai iri kaza da iri kaza don haka wannan abun yayi kama da salam ko yayi kama da bai'u ma laisa indaka salam ya halatta ko ya haramta to don haka pre-order trading ya halatta ku ci halal ɗinku kun bari wannan da wannan ne zaka gane yanda siffar matsalar take duk wanda ya ce haram ya dauke ta ya aje ta ne akan sai da abun da baka da shi wanda ya ce halal shi kuma ya dauke shi akan bai'us salam ne shine ka siffanta abin da kake so sai mutum ya maka order irinsa yana da tabbacin zai iya samu saboda ba wannan abu na musamman din bane yanzu inda mai pre-order trading zai tura maka hoto ya ce maka ga irin waya sai tura maka hoton wata waya sai ka ce ita wannan nake so zai yadda ita wannan na hoton shi ma zai je ya saro ne fa sai ka ce wannan da aka dauki hoton a wani shagon aka dauka baka sani ba kaga ba akan wannan ake ba zai ce maka bai yadda ba shi yasa ya zama salam ne amma inda zai ce maka wannan din za a sayar ya zama bai'u ma laisa indaka saboda wannan ba zai iya mika shi ba kuma bai da tabbas zai samu ko ba zai samu ba kun gane Allah ya sa mu dace abin da ya rage akan wannan shine mu faɗi sharuɗa kafin ya halatta akwai abubuwan da dole masu wannan harkar za su kiyaye sharuɗa ne guda 6 sune sharuɗan salam in aka kauce to bai halatta ba sharaɗi na farko an yakuna fima yumkinu dabtu sifatihi, shine abinda zaka iya bada siffar sa, ka bada full specification duk abinda zaka sayar amma kuma baka gama gane ya yake ba, bai halata ba. Kawo kudin sai amma ka wata waya, wace irin waya? Wata waya ne ana yayi kawai sai ka karbi kudi, wannan bai halata ba. Ko kuma ka san mayar amma gaskiya kai ka manta yadda take, ko kuma yanzu an fitar da wani sabon model ya yake irin wanda yake kasuwa baka sani ba, to sai ya zama zaka iya bada cikakken bayanin ya yake me ciniki wanda zai sayar da me saye, kowa ya gama gane akan me aka yi ittifaki, don kar a zo daga baya a ce a'a ka ce fara yanzu kuma ka zo ka kawo baka. Kuna bayinta? A to ai dai ban gane cewa bata iri ba, a'a sai ya zama wanda dole za a iya siffanta shi. Akwai abin da za a iya sayarwa amma gaskiya ba za a iya siffanta shi ba, to ba a salam akai. Abu na biyu, ya zama mutum yayi gaskiya akan WhatsApp tawar, don akwai wanda zai dufin ɗinka ya baka siffar wani abu amma ya ƙara ta yanda inda zai ga maka na gaskiya to farashin zai ƙasa da haka, to dole ne ka faɗi abinda kun gane ma lauta bayyana ikhtalafa sa'iruhu, ta yanda inda zaka gane shi zai iya sa wato abin nan zai iya sa farashin ya bambanta, a in iri kaza ne ai dan China ne, in iri kaza ai dan Africa ne, ai dan Dubai ne, ai dan kaza, in aka gane in abin zai canza shi to dole sai ka faɗa a gane. In ka koye wani abu to shi ma bai halatta ba, kuna fahimta? Amma wani irin abu, abinda in an ji zai iya sa farashi ya canza, abinda ba zai sa farashi ya canza ba to ba dole ba. Kamar yanzu da dan Dubai din, da dan China, da dan America, duka kudin su ɗaya ne, to nan koda baka ce a ina zaka siyo ba, ba damuwa, kana iya siyowa kai dai in ka ka masa irin wanda yake so. Amma in ka san na ƙasa kaza yafi sauki, na ƙasa kaza yafi tsada, sai ka yi bayani saboda ya gane akan wanne ne, don kar ka cuce shi. Kun gane? Sharaɗi na uku shine a faɗi, a yi specifying ɗin yadda za a gane shi ta hanyar nauyi, ta hanyar girma, ta hanyar kala, ta hanyar duk dai hanyar da ake iya gane abu, ya zama ka faɗi misali girmansa, saboda za a iya cewa waya an gama siffantawa duka amma wannan screen ɗinta ba ta kai faɗin, ba ku yi bayani akan maganan faɗi na size ba, sai ka maka irin wanda kake faɗa, amma kai ka ce screen ɗin da kake so inci kaza ne, shi kuma ya ka maka mai inci kaza, to ba a yadda da wannan ba. Haka an yi magana akan fili a unguwa kaza mai kyau gaba ɗaya, amma ba a faɗi nawa ne faɗin filin ba, fili ɗaya kai a garin ku ana ce, an ce fili ana ce 50x50 ne, wasu kuma suna ce 40x40, wasu 25x25, wanne? Sai an yi specifying ɗin girma da faɗi, kuna ji, da sauransu. Sharaɗi na hudu shine dole sai an faɗi lokacin da za a miƙa, ka ce kawai zan kawo, yaushe za ka kawo, sai an faɗa, kamar yadda ace ce as-sanata was-sanatayn, kuma annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ila ajalin ma'lum, sai an faɗi lokaci, zan kawo bayan sati, zan kawo bayan kaza. In dalili ya sa lokacin yayi baka samu dama ba, to sai ka yi bayani a sake canza yarjejeniya ko ya fasa cinikin, saboda yana da damar an ce a wata ɗaya, wata ɗaya ya cika baka yi ba, to ka ban kuɗi na fasa, shikenan. Saboda haƙurin da zaka iya yi ka bada kuɗi ba a kawo maka kaya ba zuwa wata ɗaya ne kadai, to yana wucewa kana iya rusa cinikin. Kun gane wannan da kyau? In ka san ba zaka cika ba, kar ka faɗi lokaci, in kuma ka faɗa ka wuce, to in ya rusa cinikin dole ka mayar masa da kuɗinsa. Sharaɗi na biyar shine an yi kubada saman, ya zama an karɓi kuɗi gaba ɗaya, full payment ake yi, ba za ka bada part payment daga baya a kawo ba, in dai salam za a yi, ba harkar advance ake yi ba, harkar advance babu ne daban, amma wannan harka ta salam shine kawai kuɗinsa 70,000 sai ka biya 70,000, a'a zan biya 60,000 in ka kawo, zan biya sauran, bai halatta ba, ba salam ba ne. Kuna fahimta wannan da kyau? Sai sharaɗi na shida na ƙarshe shine an yakuna fi zimma, dole ya zama abu ne da ba a gane shi ba, sai dai a kwakwalwa ake surantawa, duk abin da gashi wannan ake nunawa to za a yi bai'u ma laisa indaka. Waɗannan sharuɗa guda shida kun fahimce su? Duk wanda yake so wannan harka yana iya, in ya cika waɗannan shikenan ya ci gaba da yi, a ci daga cikin arzikin Allah. To sai sauran waɗannan guda biyu cryptocurrency da shi da kuma pyramid marketing. Cryptocurrency wani tsari ne da zamani ya zo da shi, kasan Allah madaukakin sarki shi ke cancanta zamani. Da a duniyar musulunci ana harka da azurfa da zinari ne, su ne kuɗi. Kafin wannan lokacin da a tarihin dan adam trade by barter ake yi. Ni ina bukatar riga, ta yaya zan yi samu riga? Riga a hannun wane take? Shi kuma yana bukatar akuya, sai in bashi akuya an karbi riga? Da haka ake yi. Ni ina bukatar gona, amma ina da gidaje guda biyu, gona kuma ba ko daya. Shi kuma mai gona yana bukatar gida guda daya? Kuna fahimta? Sai in ce to ba ni gonar ka in baka me gidana? Da haka ake yi. Sai dai kaya da kaya, ba kuɗi. Daga baya sai aka zo aka fara amfani da zinariya da azurfa. Zinariya da azurfa duk da suna nan, still ana yin tsarin trade by barter, shine al-musmanu bil-musman. Domin saboda zinariya da azurfa ba su da wadatar da za su baza ko ina kuma komi sai da su kafin ka mallaka. Sai ya zama kai kana bukatar kayan abinci, wannan kuma yana bukatar dabba, nama yake so. Shikenan sai mu canja. Haka ake yi. Daga baya sai dan adam ya zo ya fara amfani da currency. Currency shine kuɗi. Kuɗin da aka fara amfani da su na coins ne. Ta yadda za a mulmula zinariya da azurfan sai su zama kobo-kobo, CCCC da shi ake yi. To wannan dunkulan da ya kai awo kaza na zinari sai a ce shine dinari ɗaya. Idan ya zama nauyi kaza na dirhami sai a ce shine aina na azurfa, sai a ce shine dirhami ɗaya. Da shi ake kuɗi a da. Daga baya ga wannan abun ba su da wadata, mutane population yana karuwa, kuma baka da zinari da azurfan da za su iya isan kowa, da su ake ta da hada a ko'ina a duniya ba zai yiwu ba. Saboda da su din ake da hada kuɗi, kuma da su mata ke ado, da su ake abubuwa da su, to ba zai yiwu. Wani kuma yana so ya ajiye kayansa ne, ba zai fito da shi ba. Baya ma so ma a mulmula su zama kobo. To kaga dole akwai karanci. To sai aka fara gano hikimar yin coins na wani abun daban, ko da dalma, ko da karfe, ko da wata fata ta wata damba. Haka dai aka rika yi. Ko wani ganye mai wahalar samu, in ka je ka tsinko ka tsinko kuɗi. A tarihin duniya inda aka fara yin kuɗi irin na wannan da muka sani na currency, wani yanki ne na wata ƙasa da yanzu babu ita a duniya, ana ce mata Libya, wanda yanzu tana yanki ne na Europe a ɓangaren ƙasar Turkey. Lokacin wani sarki a wancan zamanin, an ce tun 600 years before BC. To daga lokacin ne aka fara wannan harkar ta yin kuɗi, a ɗauki wata alama a ce kawai shi ne. An gane? To daga baya zo aka yi ta ci gaba har duniya suka karɓa, aka fara yin takardar kuɗi. Ƙasar da ta fara yin kuɗi na takarda a duniya ita ce China. An sun cancanta. To daga baya aka zo aka yi nisa, yanzu kuma shi ma takardun sai aka ce sun yi yawa, kuma ba za su ishi mutane ba saboda an yi yawa. An gane? Sai aka ce a fara amfani da credit. Yanzu ina da kuɗi naira 100,000, amma in tare tsummokin su in ta yawo da su akwai matsala. Sai in ɗauke su sai in kai su banki, sai a karɓi kuɗin. Ana fahimta? Sai a ce an ajiye mu a account. In dai na buɗe account ɗin ba zan ga 100,000 ba, kuma ba ajiye kuɗin ba. Sora ne ake gani, lambobi ake gani, wannan shi ne credit. Sai a ce lambar kuɗin ka 100,000, amma ba 100,000 ne, sai a rubuta ɗaya, sai a sa 000 a ta rubutawa, shi kenan wannan shi ne kuɗin ka. Kuma da wannan kowa yadda aka karɓa sai zama shi ne madadin kuɗi. Yanzu an ce a cikin wayarka sai ka ga alert ya shigo, za ka ce kuɗi kaza ya shiga. Karan sai da Allah kuɗi ne, wannan abu lamba ne, amma kai da ya zama kuɗi. Saboda a da waɗannan takardun su ma da ba kuɗi ba ne, ai tunda aka yarda shike ne suka zama kuɗi. Kun fahimta? Abinda zai nuna maka kuɗi ya daɗe irin wannan ɗin shine in ka dubi maganar suratul kahf, kaga tun kafin zuwan annabi Isa ne. Amma fa ba'athu ahadakum biwariqikum hadhihi, kaga tun lokacin ma aka ce ku je da kuɗi irin wannan. To sai zamana yanzu an ƙara ci gaba. To wannan ci gaban ne yanzu da ake ta tafiya sai kawo mu cryptocurrency. be cryptocurrency wannan credit din na kudinka da kake gani wanda kake ganin lambobin nan a ce kudinka wanda kai ba baka gansu ba an gane an tura maka su kai ka tura mu wani kuma ka tsaye abu amma baka gani ba da me ka tsaya ba dai da naira irin waɗannan ka kirga ba ba da dala ba don baka ga dalan ba amma an ce sunan abun dala ne a rubuce da shi ake amfani ko to amma suna wakiltar me suna wakiltar zahirin kuɗi shi yasa in ka zo ka ce wannan lambobin kai ba su kake so ba kana so ka ga takarda zai yu sai ka je banki ka ce a baka takardan zai yu to yanzu kuma sai aka ce ayi abinda ba takardan ma gaba daya bai wakiltar takarda shine cryptocurrency shi ake ce masa virtual currency waɗannan abin da muke amfani da su ne yanzu ana ce musu physical currency kudin da ga su ana iya tabawa kace ina kudi na ba ni so in ga lamba sai a gani to shi cryptocurrency ko ka ce ba ka so ka gani ba za ka gani ba ta ya aka fara shi an fara shi ne ta hanyar abu ne kawai da lissafin computer lissafi ne na algorithm zai buga maka wani abu sai ta hauhawa ta hanyar database na computer sai hauhawa sai a ce ya zama coin daya a ya zama bit daya ana fahimta to sai a ce wannan bit dayan nan yana daidai da kudi kaza amma ba a cikin computer yake in ka fasa computer ba zaka gani ba kuna fahimta sannan ka zo sai aka ce maka ya zama kaza kazan kuma ya zama kudi kaza sai ka ce to bani son kazan a ban kudi kazan to ba zaka ga kudin ba shi ma a zahiri sai dai an yi wani abu a ƙarshe sai a zo a mai da su kuɗi amma ba suna wakiltar asalin kuɗi irin wannan ba ne kuma ba suna wakiltar wani abu suna wakiltar kansu ne kun ɗan fahimci yadda abin ya zo yanzu don haka tafiya ce ta zamani da dole ta kawo mu irin wannan harka ta kwamfuta a yanzu dole ta kai mutane abubuwan da ba a gani ba a ji gairu malmus amma still a ce maka gashi yana nan to wannan an fara wannan abun da dan dadewa an ce wani mutum ne dan Japan ya fara daga ba abun ya zo koma turai wani dan Germany ya karba ya ce shine mai shi daga ba aka zo ka kasa gane su wane ne asalin masu shi har yanzu nan babu wani mutum dai da za a ce asali shine zaka je ka kama shine mai shi ko wani banki da zaka ce su ne inda aka tara abun aka ajiye su ba a tara su a ko ina ba ba su nan amma suna nan a cikin kwakwalwar mutane da kuma a cikin computer kuna bayin da ko yadda zaka dan gane abin in baka gane ba shine yanzu a cikin 100 na dazun nan in nazo tura maka 20 kuna ganewa in nace na tura maka 20 sai ka gani a wayanka zaka yadda cewa na tura maka zaka yadda na tura maka amma yaushe suka zo ta ina suka biyo sun fito ne suka bi ta hanya ko ta ina suka zo sannan wani zai iya capke su a hanya har kawai lamba ne sai to shi ma irin wancan yadda kai da wannan haka kawai shi ma wanda haka zaka yadda Allahu musta'an to wannan ci gaba na technology ya jawo rigima daga hukumomi musamman kuma financial regulatory institute abunnan financial institutions waɗanda suke da wato tsarin da ake regulating din su kamar central banks din kasashe sai suka samu matsala akan wannan suka ce duk mutumin da yake da kuɗi fa akwai inda ya ajiye su asalin su kasa ko mutumin da yake da dukiya akwai property da muke gani kamar wannan abu mutum ya ce yana da kuɗi amma ina kuɗin kuna gane maganar a ina da a gansu sai da yawa daga cikin bankuna suka ce kasashe da yawa suka ce ba mu yarda da wani abu ba ba kuɗi ba ne to wannan kaga shi zai jawo malamai su ma na musulunci sai su tattauna a kan shi wani abin za mu yarda ya zama kuɗi ko kuma ba za mu yarda ya zama kuɗi ba shi ne za mu yi a taƙaice kawai waɗansu malamai suka ce ba mu yarda kuɗi ba ne kuma haramun ne musulmi ya shiga hada-hada da wannan abun ko ya saya ko ya sayar na farko suka ce duk abinda ba tabbas ba haramun ne ai don Allah ce ya ayyuhal ladina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil kuma wannan shine batil saboda ina yake babu shi kuma duk wani kudi yana wakilta a duk wani abu na lambobi ko yanzu wani abin da ake ce digital currency da yanzu kasashe da yawa sun karba kamar kasar China Nigeria ma dazu nayi magana da wani babba daga babban bankin Najeriya nake tambayan sa ina suka kai akan cryptocurrency yace har yanzu ba su yarda da recognition din sa ba kuma suna cewa su ba san shi ba amma za su yarda da digital currency shi digital currency ya fi zama tabbas dan daidai gurgudu sama da cryptocurrency yanzu Najeriya za ta ara a China ta yarda da irin wannan tsarin ta ga ya suka yi kage shi ba dai duk dai an kawo abu ne wanda sabo to yanzu shi kuma cryptocurrency nan abin da ya jawo dole ayi magana akai shine an fara shi tun ana ce unit din cryptocurrency da ba a ganin wannan abin da aka ce shine bitcoin din tun an fara da bitcoin din yana matsayin dala daya ko tun a farkon sa unit din sa yana 1 cent of dollar kamar kobo daya kenan yazo zama dala daya to bari ku ji abin mamaki a shekarar 2017 shekara uku da suka wuce kenan da abun ya fara bunƙasa da aka fara karba ya zama a kwatan farko daga watan January zuwa watan March na shekarar 2017 Bitcoin kwaya daya yana dala 1000 ne dala 1000 shine yanzu kamar nawa kai lissafi amma kafin aje last quarter na 2017 din a ce tsakanin wata 6 kawai ka kara akai ko makamancin haka sai da ya zama dala 20,000 ne bitcoin daya kaga zo miliyoyi kenan a kudin mu a yanzu to a yanzu haka kuma da nake muku maganan nan bitcoin kwaya daya a naira a jiya a ko shekaran jiya can wanda nake hira da shi yace miliyan 18 bitcoin daya to wani yace yau mata za mu miliyan 19 kafin mu yi sallah yanzu yace miliyan 19 da 470 kai bitcoin din ka guda nawa yanzu to da wani mai bitcoin ya ga mana yanda ya duba ya ga yanzu yanda ta zama to yace da safi miliyan 20 ne ma zu ta sauka ne to kaji wannan kun fahimci wannan harkar to sai zama ta yaya ake yin wannan abun shin ne na yanda zai iya zama da ni da kai da wane da wane da wane mun yadda da cewa wannan abun yana madadin dukiya ne kuna ganewa kuma abu ne wanda mukawwam zan iya saye zan iya sayar maka sai muka daidaita shi wannan abun da muke gani da zamu kira shi ko me sunan da muka kira an gane sai aka bude masa tsare-tsare waɗanda a yanzu tsare-tsaren sa suna da yawa amma wanda yafi tsada ko yafi shahara shine bitcoin don da shi aka fara amma yanzu akwai ripple akwai ethereum akwai litecoin akwai smartkey akwai wace akwai wace kowanne gurgudun yanda yake gurgudun dan jarinka akwai wanda zaka iya shiga ma da naira 3000 ka saya amma bitcoin kaji sai ka kai naira miliyan 20 kaga ko jin dala 4000 ko dala 5000 kenan ana ganewa to wannan shine yadda abin yake tashi yake sauka a ba dala haka ne yanda na faɗa yawa dala 40,000 da wani abu kai dala 40,000 da wani abu kaga ya ninka daga yanda yake a 2017 da muka faɗa to waɗansu malamai sai suka ce wannan abun haramun ne me yasa suka ce ya ayyuhal ladina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil sannan suka ce kuɗi dole ya zama wani abu ne da yake tangible kana ganin sa wannan ina yake baka gani sannan suka ce kuma wannan abun gwamnatoci da hukumomi ba su yarda da shi ba sannan shi kuma currency yanzu ba za ka iya ɗauko ai kudin wata ƙasa ka je ka sayar ma wani abu ka sayi wani abu a shago ya yarda maka ba saboda ƙasar su ba ta ce shi kudin ƙasar ba ne sai suka ce to yaya ku za ku yi recognizing abin da hukumomi ba su yarda da shi ba kuna fahimta su kuma waɗansu malaman suka ce a ya halatta. Suka ce ai kudi shine abin da ni na yarda a matsayin kudi. Suka ce yanzu a wajen trade by barter da ake yi, sai nace zan baka akuya kai kuma ka ba rago. Ai wani zai iya cewa ya za a ce akuya da rago amma tunda kai ka yarda ba yayi ba. Suka ce to su wayannan mutanen sun yarda da cewa mu a tsakanin mu Allah kuwa madaukakin sarki da yace la ta'kulu bainakum la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil. Sai suka ce to kare gaba mana. Ai Allah yace illa an takuna tijaratan an taradin minkum, mu kuma akwai taradi a tsakanin mu kowa ya yarda, sanan ba hukuma ce zaka ce maka na yarda abu kaza ya zama kudi ba, kai ne zaka ce na yarda ya zama kudi. Kar ku manta lokacin Annabi sallallahu alaihi wasallama Urwa al-Bariqi da je muka fade shi nan yace da Annabi sallallahu alaihi wasallama yayin addu'a sai zama ko kasa na diba sai wani yace zai saya yace zai ban kudi ni kuma in bashi kaga ya yarda da cewa kasa ta zama kudi kenan. Haka in ka dai kasa zai ya kamata ya zama kudi a lokacin ba da shi ake mece amma ko shi ne wani zai iya saye ashe inda mutum zai yarda da cewa shi zai karbi kaza ya halatta ba ya yarda ba. Kuna gane maganar kai ka ce sai an ga tsuran kudi shi kuma yace bai bukata wannan abun da yake da lambobi da sauransu wanda za a ce yana da unit kaza duk da ba gani ake ba shi ya yarda a madadin dukiya zai iya saya zai iya sayarwa tunda su sun yarda me yasa kai zaka ce ba su yarda ba. Kun gane inda magana take? Sannan kuma suka ce ai akwai abubuwa da yawa na hada-hadar kuɗi wanda da hukumomi za su ce ba su yarda ba amma daga baya za su zo su gane ilimi ne ke kawowa da ba a yarda ba sai daga baya a zo a gane sai a ce an yarda. Suka ce duk waɗancan da yanzu aka ce an yarda nan zuma da ai ba a yarda ba haka wannan ma tun kuna ce ba ku yarda ba za ku zo ku gane ku zo ku yarda in ku daga baya za a yarda to ya nuna cewa tun yanzu ma halal ne da ba a gane bane yasa ba a yarda ba. Kuna fahimta? To gaskiya a takaice ni a fahimta ta duk da cewa ina da shawarwari shine cewa harkar cryptocurrency ya halatta ya zuwa yanzu abinda yasa nace ya halatta shine waɗannan dalilai na faɗa da Allah yake illa an takuna tijaratan an taradin minkum. Su kuma duk waɗanda suke cikin kowane bangare na wannan sun yarda da cewa wannan harkar ita ce ciniki a cikin su. Kuma Allah madaukakin sarki ya ce karkaci kudin mutum ne bai yarda ba shi kuma ya yarda kuma suna transfer da abinda zaka ganshi zai iya nuna maka kudi in a naira ne in a dala ce nuna maka shi sai ka sayar kuma in ka saya zai iya juya maka shi ya turo maka shi daga baya a tura maka asalin account ɗinka na kudi na bankin ka sai ka je karba. To tunda daga wancan abin zai iya zama asalin kudi me yasa zai haramta? Kamar yadda gyada za ta zama kudi shi ma zai zama kudi yayi. Ana fahimta ko? Sannan kuma waɗanda suka ce ya halatta dinnan a yanzu ina takalidi ne da waɗanda na san sun bi da bincike a kai kamar Dr. Bashir Ali Allah ya saka mishi da alheri ya ba da fatawan halaccinsa. To wannan yasa nake cewa ya zuwa yanzu mutanen da suke yinsa suna iya ci gaba ne a fahimtata amma akwai bukatar gwamnatin Najeriya Central Bank ta karbi wannan abun ta yi regulating insa saboda za a iya mummunan cuta a ciki kar ya zo ya zama irin yadda waɗansu daga cikin masu yin pyramid marketing suke yi yadda za a tara kuɗin mutane daga baya ya rushe sai a ce babu ba a san waye ya tafi da shi ba don ana iya yin haka. To dole ya zama an sa ido saboda har yanzu CBN za ta iya cewa za ta sa baki ne kawai bayan abun ya zama kuɗi ya shiga account ɗinka amma daga can ba ta san me ake yi ba don ba za a iya lekowa ba. To yana da kyau ya zama an karba amma an shiga cikin abu. Shawara ta biyu ita ce Central Bank of Nigeria ta yi irin yadda aka yi a kasar a Dubai da yadda aka yi a Malaysia yadda suka zo suka da za su karbe shi sai suka ce sun maida shi asalin physical gold sai zama in kana da coin kaza to kana wakiltar gold kaza sai su dauko gold sai a ce an ajiye maka a banki a madadin wannan abun sai zama a madadin sa ne ake yi ba a madadin abin da yake bilhu ba a san shi ba kamar yanda credit din kudi da ake tura maka yana madadin kudin da yake zaune a cikin banki ne ko na cash to shi ma wannan sai zama yana madadin gold ne. An fahimci wannan ko? Don haka a can sun yi wani abu shi 1 gram a Dubai sannan kuma a Malaysia su ma sun yi nasu wai 1 gold da sauransu. to irin wannan in za a karba saboda a fita a sabani ya zama yana wakiltar wani abu ne na hakika ba wani abu ne kawai da ake fada wanda ba a ganin sai na cikin computer ba wanda kuma duk abin da ke cikin computer ana iya kwashe shi lokaci daya ya kare an gane ko to ina gane wannan shine iya abin da zan iya fada yanzu wanda lokaci zai ban dama akan cryptocurrency magana ta ta karshe shine akan maganar pyramid marketing shi kam ina gane cewa bai halatta ba shi kam a fahimta ta shine bai halatta ba amma shi sai mun zo mun samu lokaci daban zamu masa karin bayani da int me da my bonus direct tally da duk waɗannan abubuwan a fahimta ta shine waɗannan ba su halatta ba kuma aklu amwalin nasi bil batil saboda kana yi ne a matsayin zaka yi subscribing a cikin wani company ka biya kudin subscription wannan duk abin da muka faɗa nan in ka zo sayan units din wannan bitcoin ko wane ne ai da kudin ka ka biya ka sai kuma kudin naka ne amma wancan in ka biya kudin ya riga ya tafi nasu ne sai a ce maka kai member ne duk yawan mutanen da ka kawo kana karawa kanka units ɗinka points ɗinka suna karuwa kudin ka yana karuwa daga lokaci kaza ana biyan ka kaza yanzu don Allah asalin kasuwanci in kana so kai sai a ce sai kai register ina tambayar ku ne ina ce jarin ka zaka ya abinda zan sa jari ban da tabbacin zan ci riba ko ba zan ci riba ba a hakan ma kuma in kawo kudi in yi register na me to shi yasa ni a fahimta ta asali ba kasuwanci ake yi ba ana cin kudin mutane ne ta yanda kai ka yi register wannan ya register ana ce ka karo mutane ka karo su kowa ya biya kudin registration sai zama kamar yadda ake conventional insurance ne wannan kudin da kuka taran da shi ake yi kamar yadda aka yi inflation kuma kusa yanda ta zo ta zama ga mutane kuma yanzu haka EFCC ma suna neman masu inflation saboda asalin ta damfara ce kawai zalla ku ba za ku gane bane yanzu kun kai mutum miliyan 5 wanda kuka yi subscribing kowa ya sa naira 2,500 wanda ya sa 10,000 wanda ya sa 100,000 ku miliyan 200 ne wannan kudin kana ji to yace muku ana taimakon wasu daga cikin wannan kudin naku ne sai a yaga sai a san mu wancan sai a dan san mu wancan sai ka ji an biya wane ma sai kai kuma ka dauka alhali sun tara biliyoyi sai sun gama kun kowa ya shiga ya ji ana rabawa wata rana kyam sai su rufe kamfani ya ka ji sun tafi da haka ne aka yi abubuwa da yawa irin wannan don haka shi wannan pyramid marketing a fahimta ta haramun ne sai zuwa gaba in bincike ya canza fatawa tana iya canzawa abinda muka faɗa daidai Allah ya bamu lada kuskure Allah ya gafarta mana wa sallallahu wasallam wa baraka ala nabiyyina Muhammad وعلى آله وصحبه وسلم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته